This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Jiya Asabar ne wata rukunar bakin wake a arewa maso gabashin Najeriya ta dalilin mutuwar mutane 7 kana wasu 33 suka samu rauni daban-daban. Jama'ai suka ce wata mace ce ta tada bomb din da take dauke da shi a cikin tashar mota a Dama Turu, fadan gwamnatin jihar Yobe. Kamar yadda shedon gani da ido suka bayyana, sun ce wannan matar ba ta kama da wani wata barazana ba, domin salin da ta shigo tashar motan an dauka tana neman wani shago ne. Gwamnatin jihar Yobe dai Malam Ibrahim Gaidam ya ziyarci asibitin da aka kai waɗannan mutanen da suka samu rauni sakamakon wannan tashin bomb da wannan mata din ta tayar. Gwamnan ya bayyana takaicinsa kuma ya ce gwamnati ce za ta dauki dawainiyar biyan kuɗin maganin waɗannan mutanen da wannan lamari ya rutsa da su. Wannan dai ba shi ne karo na farko da aka kai harin bomb a garin Dama Turu, domin ko a wani lokaci can baya an taɓa kai irin wannan harin a cikin watan Janairu a cikin wata kasuwa har sau biyu. A arewa maso gabashin Najeriya dai wuri ne da aka daɗe ana ta atawu da 'yan ƙungiyar Boko Haram, waɗanda suka ce babban makasudin da ya sa suke faɗa shi ne ganin sun kafa daular Islama a Najeriya. Sojojin Amurka sun samu nasarar kashe ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ISIL, kana sun kama matarsa a gabashin Siriya. Fadar White House da ma'aikatan tsaro su ne suka bayyana haka jiya Asabar, suka ce an samu nasarar hakan ne sa'ilin da suka kaddamar da yaƙi da ƙungiyar ISIL ta ƙasa karo na farko bayan an kwashe watanni ana ta kai musu hari ta sama. Jami'ai sun bayyana ɗan ƙasar Tunisiya nan mai suna Abu Sayyaf a matsayin babban ginshiki a cikin ƙungiyar ta ISIL, domin ko shi ne ke agaza mata da kuɗi da kayan soja daga cikin kuɗin da yake samu na shiga daga harkokin mai da iskan gas. Kafar yaɗa labarai ta ABC ta ambato wani jami'in ƙasar Amurka na cewa dama sun jima suna haƙon shi Abu Sayyaf, domin an jima ana zargin cewa shi ne ke da alhakin kashe ma'aikaciyar nan na jin ƙai 'yar Amurka Kela Mula, wadda 'yan ƙungiyar suka kame a shekarar 2013 kuma suka kashe ta daga bisani. Dama kamfanin dillancin labarin na ABC ta rawaito cewa 'yan ƙungiyar sun danka Mula ga hannun Abu Sayyaf, ko dai ya aure ta ko kuma a matsayin baiwarsa. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan uwan Mula dai suna bin wannan lamari sau da kafa tun daga jiya Asabar, sai dai kawai yanzu ba su ce ufan ba tukunna. Dama dai umarni sojoji ke jira daga shugaba Barack Obama na ganin sun kamo shi Sayyaf ɗin bayan an tabbatar cewa sun kashe ita Mula. Sai dai mai baiwa shugaba Obama shawara a harkokin tsaro ya ƙi ce uffan game da wannan batu na bada umarnin kama shi Sayyaf ɗin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yau ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban ƙasar China Xi Jinping a babban birnin ƙasar, wato Beijing. Wannan dai yana cikin ziyarar kwanaki biyu da Kerry ke yi a yankin, kuma batun da ya mamaye tattaunawa wanda suke yi da masu masaukin nasa shine batun cinikayya da batun iyaka tsakanin China da wasu ƙawayen Amurka da ke kudu maso gabashin Asiya. Sai dai kuma ba a bayyana cikakken abin da suka tattauna ba, amma dai ƙasar ta China ta yi gargaɗin cewa ba gudu ba ja da baya za ta kare bakin iyakanta, kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar Wang ya faɗa. Wang ya yi gargaɗi ne a wajen taron manema labarai sa'in da suke tare da sakatare Kerry a kan zaman ɗarɗaɗɗin da ake yi a yankin kudancin China mai arzikin ma'adanai. China dai ta ce wannan wuri nata ne saɓanin abin da sauran ƙasashen duniya suka amince da shi, cewa Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei da Taiwan duk suna da yanki a cikinsa. Yanzu haka dai ƙasar ta China ta yi gine-gine a yankin domin ƙara yin kakagida a wannan wuri. Kotu a kasar Masar ta yanke hukuncin kisa ga tsohon shugaban kasar Mohamed Morsi shi da wasu mutane sama da 100 hukuncin kisa na laifin fasa gidan yari jiya Asabar ne dai aka bayyana wannan hukunci a Cairo babban birnin kasar ta Egypt babban hukumar addini na kasar ita ce wato mufti ita ce za ta ba da shawara na karshe game da wannan hukuncin a ranar 2 ga watan Yuni idan Allah ya kai mu haka kuma tsohon shugaban an tume shi da leƙen asiri idan dai ba amanta ba a cikin watan jiya ne shugaba Morsi wanda shine zaben shugaban kasar na farko aka yanke masa hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari biyo bayan laifin da aka ce an same shi da shi na mutuwar wasu mutane da suke zanga-zanga a gaban fadan gwamnatin kasar a shekarar 2012 haka kuma kotun ta ce ta samu wasu ƴan kungiyar ƴan uwa musulmi su 12 da laifi na tursasawa tare da tanzoma waɗanda suka ta yanke aka yanke musu hukunci amma ba na kisa ba sojojin kasar ta Masar dai ne suka kifar da gwamnatin shi Morsi bayan da jama'ar kasar suka fara wani zanga-zanga akan abin da suka kira wuce makadi da rawa da gwamnatin ke yi wajen tafiyar da harkokin mulki tun daga wannan lokacin ne kuma gwamnatin babban hafsan sojan kasar na wannan lokacin ya jagoranci juyin mulki wato Abdul Fattah al-Sisi wata daure dubban ƴan kungiyar ƴan uwa musulmi da ma magoya bayan su a jiya Asabar fada tsakanin ƴan kungiyar Houthi da sojojin gwamnatin Yemen yayi dalilin mutuwar mutane da dama a kudancin Yemen ciki ko har da farar hula duko da yake yau da yamma ne aka tsara kawo karshen bude wuta fada a binnin Taiz yayi dalilin mutuwar mutane 12 kana wasu da yawa sun samu rauni abinda jami'an gwamnatin kasar ta Yemen suka ce ba aikin kowa bane sai na ƴan tawaye domin su ne suke ta'auna ƙauyuka da ma makwabta na wannan binnin na Taiz don farko dai kungiyar ta Houthi ta sa hannu a yarjejeniyar tsagai ta bude wuta wadda kasar Saudiya ta samar wadda kuma ita ce ke jagorantar harin ta saman da ake kaiwa ƴan tawayen na Houthi tun a farkon watan Maris domin nuna goyon bayan ta ga shugaba mai gudun hijira Abdul Rabu Mansur Hadi dama kasar Saudiya ta sha sukan lamirin kungiyar ta Houthi na saba alkawarin dakatar da bude wuta a satin da ta shige wannan fada na kasar Yemen a matsayin fadan cikin gida a da yanzu ya koma na yankin kasashe tare da tuhumar kasar Iran na marawa kungiyar ta Houthi baya wanda yau har ya kai kungiyar ta karbe rabin ikon kana ta kori shugaban kasar
labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa
nagari na kowa kin shirin Sheikh Aminu Daurawa ya jaddada muhimmancin ilimin diyamace haka nan shi ma Malam Ahmadu makaranta ya ce Aisha da kin wacce tai karatu ba zai zama ɗaya da wacce ba ta yi karatu ba gwamnatin jihar Kebbi da shirin muradin karni sun bullo da tallafin ilimin diyamata kuma kokarin magance koma bayan ilimi saboda rashin malamai gwamnatin jihar ta Kebbi ta dauki malaman kimiyya 500 masu haro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya Sheikh Aminu Daurawa shugaban hukumar Hizba Kano kuma daya daga cikin fitattun malaman addinin Islama a Najeriya ya sake nanata muhimmancin ilmantar da diyamace a bayani da yawa wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani Huntuwa Sheikh Daurawa ya ce idan aka ilmantar da diyamace an ilmantar da al'umma
to gaskiya addinin musulunci ya karfafa a bawa mace ilimi kuma bawa mace ilimi bawa al'umma ne duka kamar da ko bawa namiji ilimi bawa rabin al'umma ne don mace ita take renan shugabanni da ƴan siyasa da ƴan kasuwa da malamai da ma'aikatan gwamnati duk daga gida ake renan su kaga idan iyaye mata sun samu cikakken ilimi to za a samu nagartacciyar al'umma domin tun daga gida za a koyawa mutum hali mai kyau da ilimi mai kyau da kyakkyawar tarbiyya Daka wannan shiri da aka yi na koyawa mata ilimi kamar da kaji ayoyin Qur'ani da hadisai da maganganun malamai akan mahimmancin ilmantar da mata da kare mutuncin su da ƴancin su da martabar su da hana wulakanta su da cin mutuncin su da dukan su da sakin su da koran su da wulakanta su wannan matsayi ne da addinin musulunci ya tsaya akai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda ya fara budewa mata makaranta kuma shine malamin farko da ya fara ilmantar da su kamar da ya tabbata cikin Sahihul Bukhari
to wani jan hankali zakai akan wannan ilimi na zamani wanda zaka ga kamar wasu al'umma suna dare da shi
to gaskiya ilimi na mata musamman ilimin zamani wajibi ne ma su ilimin zamani ga wani da ya samu kansa matarsa ta kamu da wani ciwo ya je bangaren department din da ke kula da wannan ciwo babu mace ko daya mace ce kuma ga ciwon ya shafi al'auran matarsa yana kallo aka cire hijabin ta aka cire zanin ta aka cire skirt din ta aka cire dress din ta har ta kai ga an ga al'auranta wanda wannan abu ya tayar masa da hankali cewa lalle sai ya dauki nauyin ƴan mata guda 100 sun je sun kandanta wannan fanni domin karancin da muke da shi na mata a wannan fanni a cikin wannan gurbi to kaga bangaren koyarwa bangaren ilimi bangaren ungozomanci bangaren fannoni sun kai 8 wanda ake bukatar mata su kware da haka wajibi ne mu ba ƴaƴan mu su wannan karatu kuma sannan domin kare mana martaban mu ta al'umman mu da martaba addinin mu da kuma martabar rayuwar mu baki daya
a bara lokacin da sashin Hausa na muryar Amurka da hukumar ayyukan raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID suka gudanar da taron fadakarwa kan muhimmancin ilmin diya mata da na almajirai a jihohin Sokoto da Kebbi dai daga cikin malamai baki a shirin da muka gudanar a gidan rediyon jihar Kebbi shine malam Ahmadu makaranta na masa tambaya kan halaccin ilmantar da diya mata
wannan ai ba zai yi ga addini a ce mace ba ta cikin wa'inda don da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talabal ilma farilatun ala kulli muslimin wa muslimat don haka kaga ba a kebe diya mace ba sannan idan diya mace ba ta da karatu to gida ya lalace gaba ɗaya saboda dama tarbiyyar tana hannunta yadda ta kusatan yara kamin su zan mutane to sun tahi ubannai kusatan yara kaga wannan ba a kusatan yaro da alkhairi in ana kusatan sa da alfasha da sauransu kaga babu ai daraja daya mace ga hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi karatu ma sadakinta ya hi daraja ga musulunci ne wanda ba ta yi karatu ba don wanda ba ta yi karatu ba ita ce wanda ake ce malamin fa'ata wala karamata ba ta da wani fa'ida ba ta da wani daraja saboda in ka kawo ta gida kamar ka kawo musai don da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rayuwa ta mai ilimi ko da mace shiki shina nan rayuwa ta jahili ko da rayuwar sa yake yana nan mace kamar akwai hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa wato babban banna kaga mallami ya kece alfarma ma'ana mallami ya sabi Allah abinda yake mallamin ga kuskure jahili mai yawan ibada don bai san abin da yake yi ba kaga wanda bai san abin da yake yi ba to a san zai tafiya ilimin mace yana da fa'ida ilimin mace yana da umfani ilimin mace yana da daraja wanda ya san darajar mace shi ka tsaye ta samu ilimi fannin mace ba ta samu ilimi ba to an zalunce ta
malam akwai masu cewa ai in ta yi ilimin addini shikenan ba sai an yi na zamani ba
to idan mace ta yi ilimin addini ba ta yi ilimin zamani ba akwai wani littafi da ake cewa kitabul mu'amalati ba ta san yadda za ta mu'amala da mutane ba ko bako kai ba ta san yadda za ta tafiya ba sannan a hali yanzu in ka barta ba ta da ilimi da yawa abubuwan da za a kware ka a kware ta a kware ƴaƴanku ba ka sani ba don haka shari'a ta yadda mace ta nemi ilimi na zamani ta nemi ilimi na addini ta nemi ilimi na mu'amala ta san yadda za ta yadda mu'amala fannin muka bar abin gan mu saka ga babu ilimi na zamani to an zalunci addinin mu don ana iya dora ka ta addini ta ilimin zamani baka sani ba idan ka duba fi aunillahi gada ai ba muka mulkin kanmu ba ai wasu na haka kawa waɗanda ya zamba ko addinin mu suke sune ke mulkin sune ke ta yadda su yi kaza su yi kaza su yi kaza to amma yau da gobe da aka sa ƴaƴan mu ilimi aka sa su suka gano ilimi to alhamdulillah kaga mun sai dai su yi jagorancin jama'a kafu san wanda ya san darajar goro shi ka sai mahitta ko wanda ya san darajar mutum ya san darajar addinin sai ya shugabance shi to ba zai yaudare shi ba
to shin malam addini ne ko al'ada ce ake rabewa da ita wajen kawo hujja
addini ya yadda ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu shartin laysa fi kitabillahi wa huwa batilun wa law kana akthar duk shartin da bai zo cikin littafin Allah ba to batacce na koda ya zo sharadi 100 don haka wayannan al'ada ta kaga lamun fa'ata bata da umfani wala karamata bata da daraja fi dini a cikin addini don haka kaga dama ba annabi ya zo da ita ba annabi abinda ya zo da shi abinda Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce arihuni qawla anta abuduni wa illam ta'rihuni fa kayfa ta'buduni ku sanni kamin ku bauta mini in ba ku sanni ba ya za ku bauta mini to yanzu shikenan kai kai ibada ibada ka ta zo daidai to mata ka ta yi ibada ta zo zero mana kaga bai yi ba don haka ibada ka ta zo daidai Allah ya wajabta mu Allah ya wajabta mata sannan mu'amalar ka ta zo daidai Allah ya wajabta ma ya wajabta mata ta san ilimi na zamani wajibi na ta san ilimi na mi kamar yanzu ba dan in shigo wani fanni ba da
bismillah
ana cewa folio ai bai da kyau ai kaza da kaza da kaza wayanda ba su fahimci addini ba suka cha bai da kyau in ka duba duwarin mu ko abin da ya girme mu ai da kamin ai ai mun alura daga kai ba mu san iyaka ba to sannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai cururuta ta shigo akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hidda wata takarda yace wannan takarda idan Allah ya sa kuka dube ta Allah na tsare ku ga wannan musiba ta wannan ciwo kamar yanzu wannan ciwon gade ya shigo yanzu nan
Ebola
eh to kaga ai zamanin annabi ciwo ya shigo take sai ya kashe mutane take sai ya kashe mutane annabi yace a hissuwa a gwada mu mutane wanda ya hissuwa ya gwada mu wani sakamako ne wajen Allah yana da girma wanda kuma ya gani ma'ana wanda an kawa wannan taimakon inji manzon Allah yace Allah na tsare da shi ga wannan musiba ta annoba don kaga Ebola ai is annoba ne
ba shakka
eh to don haka babu wani abin gan cewa abin ga
folio
addini ya ce
babu
wannan kuskure na rashin fahimta na shi yasa aka so a san ilimin zamani wanda bai san ilimin zamani ba sai ya ce ai kaza da kaza ni na na ko hoto na sai haka ma bai ko ai hoto wata mu'amala ka ga bai so wai zaka wasu ba su rika waya
ai wata babbar matsala musamman a nan kasar Hausa ita ce cewa jama'ar mu ba su so namiji ya duba musu mace in ta je asibiti
alhamdulillah
to ko in
alhamdulillah
in iya mace baka barta ta yi karatu wa zai duba ma matar ta
alhamdulillah eh iya mace in aka ce ba a yi yanzu musamman matan mu nan da yawa mata ne ka mu'amala da su wajen haihuwa mata ne ke kulawa da su to shi in wayannan matan uwayensu ba su bar su sun kai ba wa zai yi muna dole maza za su yi don haka ya halatta mace ta yi ilimi na zamani don ta san yadda za ta ceto wasu musulmi cikin halaka eh don haka in ta yi ilimi za ta tsare da mutane kuma ilimin ta yana da fa'ida kuma musulunci ya yarda da wannan
har yanzu muna jihar Kebbi inda gwamnatin jihar tare da haɗin gwiwar shirin muradin ƙarni suka yi bikin bada tallafi domin ilmantar da iya mata yayin yaran ne suka karbi wannan tallafi kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Maryam Ato Muhammad ta aiko mana
ga shugaban muradin ƙarni ta jihar Kebbi Hajiya Balkisu Abubakar Udu a wajen bikin MDGs ta gina makarantu ta hanyar ofishin UBE da ma'aikatar ilimi ta jihar Kebbi akalla a bara kadai MDGs ta gina azuzuwa da yawansu ya kai 186 a kananan hukumomi 8 a jihar Kebbi a bisa hakan ne uwar gidan gwamnatin jihar Kebbi Hajiya Zainab Said Usman na samu ɗakin gari ta nemi MDGs ta karawa mata karfin guwa domin su samu damar cin amfanin da wayannan makarantun da anka gina su kai yaran su makaranta akan haka ne MDGs ta fito da tallafi kashi biyu na farko za ta ba mata kaya waɗanda za su sana'ar hannu MDGs ta je garuruwa daban-daban inda ta raba kayan kashi da biyu shine wanda aka kaddamar a garin Banza a ranar Asabar wannan tallafin yana da ka'ida ka'idar ita ce za a ba mata tallafin kuɗi 50,000 da sharadi su kai yara makaranta kuma an sa hakiman garin su sa ido a tabbatar an sa yara makaranta anata jawabin uwar gidar gwamnatin jihar Kebbi Hajiya Zainab ɗakin gari ta ja kunnen mata da suka amfana da tallafin da su fake ka'idodin da anka gindaya ta hanyar saka marayu da ke hannunsu makaranta ta ce ta hakan ne za su taimaka ma marayun da ita kanta gwamnati da ta fito da wannan shiri ta ce akalla mata 2,950 ne za su amfana da tallafin na naira 50,000 kuma wannan su a fadin jihar Kebbi ga kuma kadan daga cikin waɗanda suka samu tallafin kamar haka
to me zaka cewa ga wannan tallafin
dai
gaskiya an yi yadda ya kamata kuma an taimaka saboda Allah ko ba gaskiya ba mun san mai kokari ta duk mu ta taba kai mun da buhu 50 na danko ta kasa mun san da haka ba ranar yau ba ko ba gaskiya ba wannan tallafi da ta yi wallahi ta kyauta don haka yake kaman mayun waje ina ji yunwa to sai a zaka dai daga sama yake kaman an ka mai gidauni an girke mai to ita aka ce mai ijaba babbar sadaka ka ba mu to abu san da yake bukace da shi
ko ma da san ki makayi ka san wannan tallafin da aka basuwa saboda ku kai ƴaƴan ku makaranta
ne eh gaskiya ne
to fa fa ƴaƴan ka makaranta ko kana da niyyar sa su makaranta
to na sa ƴaƴa na makaranta suna Muhammadiya suna Boko mutu uku a garin cike makarantar Boko
ni da Hajiya Kula Alhaji na shi ya Nasarawa an bani taulahi na in taimaki yara na su zo makaranta
ya
na biyar
nawa suke zuwa makaranta
guda uku ka zuwa makaranta
akwai diya mace cikin
akwai diya mace
suna
guda biyu wallahi muna godiya kwarai da gaske ubangiji Allah ya saka musu da alheri
da suke su matan su gwamnan jihar Kaduna ya zan sai bisa mu kafin da
ai
ka ba da tallafin kuɗi 50
yau
mun ku yi sana'a
yau
ƴaƴan ku mata musamman ƴaƴa makaranta
eh muna nan
ki cewa
na gode Allah ya saka mata da alheri mun gode kwarai
sai ƴaƴan ki ke sa su makaranta
eh to akwai wasu makaranta wasu ko ba cikin makaranta suke ba
to ƴaƴa mata ke sa su
mata mata nana wasu sun yi arme wasu ba su yi awa da arme ba ta kwana
makaranta ne
eh makaranta an sa wasu makaranta
in ba ki sa su ba ki tabbatar da cewa ke sa su
ban sa wasu ba wadanda waka da nake da ita gaskiya ban sa ta ba amma kanana na an sa su
Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
daya daga cikin matsaloli da suke addabar ci gaban ilmin zamani a jihar Kebbi kamar yadda kwararru da shugabanni a fannin ilmin jihar suka tabbatar shine karancin malamai amma wani jami'in gwamnatin jihar Abba Ibrahim Dugu ya shaida wakiliyar sashin Hausa Maryam Ato Muhammad cewa gwamnatin jihar ta samar da malamai da za su koyar da ilmin kimiyya su kimanin 500 da kuma kayan aiki.
To already da mai mun san akwai matsalan malamai na kimiyya amma dai gurgurdan wurin mu muna da malaman kimiyya gurgurdan hali da kuma bisa ga koke-koken da ake yi na rashin malamai din mu kuma sai muka hasa mu gwamnati wuta. Wannan shi ya kawo wannan mass recruitment da gwamnati ta yi recently. Na tabbatar miki akwai malaman kimiyya kwarai da gaske. A nan an bani 500 da wani abu malaman kimiyya. Da kinga a lokacin da gwamnati ta za ta saki wa'annan malamai mu yi posting din su, ina tabbatar miki duka makarantunmu za su wadata da isassun malamai na bangaren kimiyya. A yanzu haka ina nan ina goyon rawa. Ina zagayawa in ga kayayyakin nan na ɗayan gaida aka aje su, in ga kuma irin kulan da ake musu. Sannan in ga irin amfanin da ake masu bisa ga kudirin gwamnati. So gurgurdan hali na gamsu da abin da na gani. Su shugabannin makarantar nan lallai an tura wa'annan abubuwa a laboratories ɗinsu, kuma ina ganin malamai da yara kullum ana aiki da wa'annan kayayyakin. So bisa ga ɗan abubuwan da muka gani, ƴan makarantun da muka zagaya, shakka babu kayayyakin nan ana amfani da su yadda ya kamata.
Kazalika na tattake zuwa makarantar Nagari College da ke nan birnin Kebbi inda na sadu da malamin mai kimiyya wato mai gudanar da darasin chemistry shi ma ya bayani irin kayakin da sunka ansa daga ma'aikatar kimiyya da fasaha.
Sunana Anan Abubakar.
Ta muna so mu san ku wa'anne irin kayaki ne a ma'aikatar kimiyya da fasaha ta kawo ga makarantun ku domin gudanar da jaraban wayeku da neku.
Ta kawo mana kayayyakin aiki na department daban-daban, har akwai chemistry, kayan chemistry, akwai na physics, akwai na biology, kuma akwai agric science. Kamar ni ina karanta da chemistry a department, an kawo irin su annu ke cewa burette ko da su pipette, conical flask da sauransu wanda ake amfani da su wurin titration na jaraba.
Kana ganin kayayyakin da sun ka kawo sun isa wannan ɗaliban?
To ba a cewa sun isa saboda ɗaliban makaranta na da yawa. Wannan ta kokari ta kawo kayan aiki amma kuma muna buƙatar ƙari saboda in an diba bara jarabawa muna sa ɗalibi biyar ga teburi guda na jarabawa amma yanzu mun kai ga sa mutum biyu da abin ga saboda in an haka ƙaro haka za mu samu da kai ga lokacin za mu zama mutum guda kowa da nashi to muna son buƙatar cewa gwamnati ta ƙaro kayan da yake ta kawo muna buƙatar ƙari gaskiya.
To da shike kai malamin kimiya ne a karkashin watan kace chemistry to ku kuna da isassun malamai a wannan department din ku
eh ku gaskiya ko ta malaman ma muna buƙatar ƙari gaskiya kamu da isassu muna buƙatar gwamnati ta ƙaro muna
to wani irin kalubale ne kuke fuskanta a fannin kimiya da fasaha nan makarantar
eh muna fuskanta gaskiya wurin karantawar ne gaskiya da kamar da shike faɗi dazun ba haka iske malami yana karantar da aji ya kai goma shi kadai wanda ke ba bayyuwa ma ga abin gan ka'idar karantawa saboda muna buƙatar a ƙaro mana malaman nan gaskiya shine babban matsalar mu eh gaskiya gwamnati ba ta iya daukar nauyi gaba ɗaya saboda muna roƙon su masu hannu da shuni dake nan jihar da Allah su taimaka su kama gwamnati don a ciyar da education a cikin jihar Kebbi
kazalika haka kuma na sadu da wani dalibi shi ma yayi bayani ga yadda jarabawansu ta kaya da kuma kayakin da suka amsa daga ma'aikatar kuma sun ji dadin irin ababin da anka aiko musu a wannan lokacin da suka gudanar da jarabawansu ta wayek da kuma neko nan tafi
sunana Misbah Muhammad Audi daga makarantar Nagari College Birnin Kebbi eh gaskiya lokacin da muna jarabawa an kawo muna kayaki isasshi irin kamar chemistry an kawo muna isasshin kayaki dan da lokacin da muna junior classes mun san cewa idan an to gurin jarabawa mutum biyan ma ke tsayi gurin table guda amma yanzu har ya zama cewa mutum biyu ke tsayi kusa ga experiment guda su mutum biyu su yana su kadai amma da sai ya ga mutum da yawa suna yi kamar kuma wanda physics da biology gaskiya duk an ba mu kayaki biology ma an ba mu specimens gabaɗai duk gabaɗai babu wanda ba mu ba har wanda ma adda wai samu makarantar mu ta kokari ta samu su duk inda za ta samu
su wannan irin kayaki ne dake da wuyan samu
irin su Isora coccinea irin su hibiscus plants gaskiya suna da wuyan samu nan kusa sai dai a jerin wasu garuruwa can saboda Isora ba manan take fitowa ba sai irin can su India Sri Lanka take fitowa
kana nufin cewa makarantar ku ta yi kokarin kawo muku wannan kayan
makarantar mu ta kokari wurin samun mana su sannan gaba ɗaya duk ta koya mana akan su
yadda za ku gudanar
eh yadda zamu gabatar da experiment din mu gaba ɗaya
to kai yanzu wannan shine ƙarshen ajin ka kenan
eh wannan shine ƙarshen shekara na secondary school
madalla to wani irin kira za ka yi wa su sauran ƴan uwanka dalibai
kiran da zan wa dan wani dalibai yana kira gare su da cewa su kama karatu da himma su karanci littafin su kamar kaso sawa sa cikin karatun su sannan kuma su ci gaba da addu'a saboda yanzu karatu ko kana karatu in baka addu'a sai ka samu matsala amma in kana karatu kana addu'a Allah zai taimaka maka sannan kuma da abin da ka karanta Allah zai kara taimaka maka
Maryam Atto Muhammad Murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
Masu haro da wannan rahoto Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin anan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe
kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniya
Jiya Asabar ne wata ƴar kunnan bakin wake a arewa maso gabashin Najeriya ta dalilin mutuwar mutane 7 kana wasu 33 suka samu rauni daban-daban jami'ai suka ce wata mace ce ta tara bomb din da take dauke da shi a cikin tashar mota dama turu fadar gwamnatin jihar Yobe kamar yadda shaidun gani da suka bayyana sun ce wannan matar ba ta yi kama da wani barazana ba domin sa'in da ta shigo tashar an dauka tana neman wani shago ne gwamnatin jihar Yobe dai Mallam Ibrahim Gaidan ya ziyarci asibitin da aka kai waɗannan mutanen da suka samu raunin sakamakon wannan tashin bomb din ya bayyana takaicin sa kuma ya ce gwamnati ce za ta dauki ɗawainiyar biyan kuɗin maganin su
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da la'asar ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri A huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.